من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأمر وانن غري نصا أنن كرم حكومة بلنغا جهر متغنبي da farko manyan shugabanni na wannan gari tunda kan mai martaba hakimi mun kai masa ziyara har fadarsa da uba kuma kaka gare mu malam liman limamin wannan masallaci da ailashin shugabanni na wannan gari da dattawa da masu dafawa addinin musulunci da irin damar da Allah ya ba su da ƴan uwana dalibai da kuma shugabanni na kungiyar MSSN ta karamar hukumar Balanga wanda a ƙarƙashin ta ta shirya wannan taro mai albarka da sauran mahalarta wannan taro a wannan masallaci namu mai tarun albarka maza da mata ina ma da sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka ina cike da farin ciki marar iyaka a wannan rana ta yau ranar Lahadi wanda ta yi daidai da 22 ga watan Sha'ban yau hijira na da shekara 1445 daidai da 3 ga watan March watan 3 kenan miladiya 2024 kasancewa ta a wannan gari da ƴan tawaga da muke tare da su babu shakka iya ɗaya daga cikin tarihi da za mu kammanta a wannan addinin musulunci ne kawo kuma dukkan wata alaka to bayan alakar musulunci take bi dukkanmu nan muna rayuwa ƙarƙashin inuwar musulunci ne muna fatan Allah ta'ala ya raya mu muna matsayin musulmai idan lokacin mutuwa yayi Allah ya karɓi rayuwar muna musulmai kuma Allah ta'ala ya tayar da mu a cikin musulmai a gobe alkiyama Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kuma su imani ku ƙara kiyaye dokokin Allah kada ku mutu fashe gona musulmai Allah ya karɓi rayuwar muna musulmai to kamar yadda wannan kungiya ta MSSN ta wannan karamar hukuma ta mu ta Balanga ta shirya wannan taro mai albarka za a tattauna tare da ƴan uwa abin da ya shafi matsowar azumin watan Ramadan mai albarka babu shakka duk wanda ya ji kwanan wata da na faɗa to babu shakka ya san Ramadan ya kusa domin yanzu hi Sha'ban din muna dab da karewarsa nan da sati daya ko abin da ya kama da haka watan Sha'ban ya kare idan Sha'ban ya kare kuma Ramadan za a shiga Allah ta'ala ya mana albarka a gurguje za mu bi abin akalla na kasa tattaunawar gida uku kamar yadda shi dan uwa ya faɗi abubuwan da ake so a tattauna a cikin wannan zama to insha Allah duk za mu kulle su cikin abu guda uku kawai domin kada al'umma a takura musu akwai iyaye mata za su koma gida su gaba da harkokinsu da wanda suka zo daga wasu garuruwa za a sallama kowa cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah mun ma kuma akwai uzuri da yawa da yake gabanmu idan mun koma can gida in Allah ya yarda Allah ta'ala ya mana jagora na farko al-istidad li qudumi ramadan ka shirya domin zuwa ramadan ko da tafiya za ka yi nan da gombe sai ka mata shirya yi ko da haihuwa aka ma tsawon kwana bakwai tsawon wata tara nan sai ka yi shiri tun daga samun juna na iyalinka har zuwa ran da Allah ta'ala zai kaddara ta haihu to kana cikin tanaji da shiri ko da Allah ya kaddara ka yi niyyar zuwa aikin hajji to za ka yi shekara kana shiri to saboda ka shi ma Ramadan ana mai shiri dukkan musulmi da musulma ana so mu tattali wannan wata mu masa kimtsi da tanaji kafin zuwansa abu na farko kenan abu na biyu hayatuka fi ramadan ya ake so a matsayin ka na musulmi ka rayu a ramadan rayuwar Ramadan ta sha bamban da rayuwar da ake kafin ta, kuma ta sha bamban da rayuwar da za a yi bayan Ramadan din. Dole ne mu san wace irin yanayi ya kamata mu tsinci kanmu idan Allah ya kai mu wannan wata mai albarka. Abu na uku, hayatuka ba'da Ramadan, ko bima yakruju bihi min Ramadan, da me za ka fita daga Ramadan da shi. Shi Ramadan malamai suna cewa kamar jami'a ne. Idan ka gama jami'a duk bangaren da ka karanta, to ana sa rai idan ka fita za ka amfanar da al'umma da wani ilimin naka. Idan malamin makaranta ka karanta za ka koyar, idan lafiya ka karanta za ka zama likita, idan shari'a ka karanta za ka zama alƙali. Duk abin da ka karanta, to ana sa rai idan ka fita za ka amfanar da al'umma. To shi ma Ramadan makaranta ce. Idan mun bar Ramadan, ya ake so mu kasance da wani sakamako ya kamata mu fita idan Ramadan ya zo ƙarshe. To wannan insha Allah wannan abubuwa guda uku ɗaya bayan ɗaya za mu bi su a gurguje mu bita kansu, wai Allah kuma su kawo ƙarshen wannan zamana mu insha Allah. Na farko, al-istidar qabla Ramadan, shiri da kimtsi da tanaji kafin zuwa Ramadan. Malamai suna cewa akwai abubuwa da yawa da ya kamata kai musulmi da ke musulma mu tanaje su, mu kimtsa musu, mu fita kansu kafin zuwa Ramadan. Na farko, duk wani wanda ake bin sa bashin azumi, musamman iyaye mata, to a yi ƙoƙarin a rama wannan azumi kafin Ramadan ya zo. Wani jinya ce ta sa ya sha azumi bara, wani kuma larura ce, wani kuma harka ce ta yau da gobe irin na 'ya'ya mata. To dukkan wata wanda da akwai azumi a kanta ko akwai azumi a kansa na ramuwa, ya gaggauta biyan sa kafin Ramadan ya zo. Abu na biyu, mu yafe wa juna, mu yi afuwa kafin Ramadan ya zo. Duk wani wanda ya san tsakaninsa da ɗan uwansa akwai matsala ta rashin fahimta, ko matan mutum ɗaya, ko maƙota a gida, ko a gona, ko a gun aiki, har shedan ya shigo ya taka rawa, aka samu saɓanin fahimta, to wajibi ne mu karkaɗe duk wannan abin kafin Ramadan ya zo. Mu yafe wa juna, mu yi wa juna afuwa, domin za mu shiga sabuwar rayuwa, rayuwa mai tarun albarka, rayuwa mai tarun alkhairi. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Ramadan ya zo dab da zuwa, Allah zai tada wani mala'ika yana cewa ya baghiyal khairi aqabil wa ya baghiyash sharri aqasir, ya kai mai neman alkhairi ka zo watan alkhairi ya tsaya, ya kai mai neman sharri ka tsaya watan ba na sharri bane. Saboda haka dukkan wani musulmi mai fatan alkhairi wa junansa, mai so ya samu rahaman Allah, to kada ya shiga Ramadan da gabar wani mutum a zuciyarsa. Mu yi ƙoƙarin yafe wa juna. Allah yana cewa waliyafu waliyasfahu, mu yafe mu yi afuwa. Wannan abu ne mai girman gaske, abu ne kuma mai tarin albarka. Haɗari a ƙarƙashin wannan, idan har shedan ya rinjaye ka, ya rinjaye ki, kuka shiga Ramadan da gabar juna, ba kwa magana, ba kwa gaisawa, to babu shakka akwai hasarar aiki a tattare da dukkan ɗaya daga cikin waɗannan mutane. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan alkamis ta yi ko litinin, ana tattare aikin bayi duka a yi sama da shi, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan an je, sai Allah ya faɗa wa mala'iku cewa dukkan masu gaba da junansu ku ajiye aikinsu a ƙasa, ba na so har sai sun shirya wa junansu. Kun ga ashe dukkan abin da za mu tattala mu yi a Ramadan gaba da juna, da fitina za ta iya sami hasara wannan ladan, kuma ba haka muke fata ba. Saboda haka ina kira ga al'umma, mu yi ƙoƙarin yafewa juna, mu kawarwa da juna kai akan duk abin da ya faru mara daɗi kafin Ramadan ya zo. Abu na gaba a ƙarƙashin wannan, mu tattali lokaci. Ramadan watan lokaci ne. Lokaci abu ne mai tsada a rayuwar musulmi, amma lokaci a Ramadan ya fi tsada. Idan ka ƙaddara mintin ka ɗaya a Ramadan ya fi awa guda a watan da ba Ramadan ba, in har ka fahimci wannan. domin duk abin da kai a Ramadan duk abin da kai na alkhairi Allah linka mashi yake duk abin da kai na alkhairi Allah iya baka sakamako linkin balinki mu kula da lokaci ya ƴan uwa Ramadan ba watan bacci bane wa Ramadan ba watan hutu bane Ramadan ba watan shakatawa bane Ramadan ba watan da ya kamata a shagaltu da kayan bude baki da sahur bane Ramadan ba watan da za a shagaltu da kayan sallah bane a'a Ramadan watan ibada ne abinda ya kamata ka shagaltu ki shagaltu na shagaltu shine mai shagaltu da ibada duk wanda yafi ka ibada cikin Ramadan da ikhlasi to ya riga ya shiga gaban ka Ramadan ana auna albarkarsa ana auna dace a cikin sa a ga mutun ya ƙara aikin alkhairi mutun ya shagaltu da ibada duk minti duk awa duk yini duk kwara ka dinga ƙarawa akan abin da ka baro a bayan alkhairi ka shagaltu da karatun alqur'ani ka shagaltu da zikiri ka shagaltu da istighfari ka shagaltu da yawan manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama ka yawaita nafilfili ka yawaita sadaka da kyauta domin wata ne wanda Allah ke ribanya aikin alkhairi abin gaba a karkashin wannan ka tsaya kai tsayi ka ga bara dame kai sakaci a cikin sa Ramadan kowa ya tana da gogalwarsa idan kai makarancin alqur'ani ne bara sauka nawa kai alqur'ani dare nawa karaya bara a talakawa da marayu da miskini nawa kaciyar wajen darasi nawa kaje to idan kai wa kanka wannan hisabin to za ka ga tabbas bana akwai gunda kake buƙatar gyare-gyare ka ƙara azama ka ƙara himma akan abin da ka baro bara duk abin da kai na bara na alkhairi to ka kudir aniya da niyya a zuciyarka bana za ka yi fiye da na bara ka gano lapses naka a bara akan bana kar ka hau wannan lapses kuma ka cika ka ƙara abin da kai bara abu na gaba a abin da yake ƙarƙashin isti'dadi li qudumi ramadan tattali domin zuwan Ramadan shine ya ƴan uwa kada mu yi wasa kada mu yi sakaci da lokaci lokaci larabawa suna cewa kasai in lam taqtuluhu yaqtuluk har in baka yi amfani ka amfani lokacin ka ba to shi zai amfani akan ka da shi ni'imar numfashi daya da Allah ya ma za ka je ka dawo da Allah zai ara mana wata dama mu tambayi mamata da mun ga lalle ilalla mu muna cikin albarka muna cikin alkhairi duk mutumin da ya mutu duk girman sa duk darajar sa ba shi da ikon ya ce astaghfirullah Allah ya rubuta masa lada ba shi da ikon ya karanta aya alqur'ani guda daya Allah ya rubuta masa lada babu shi domin wannan lokacin ya wuce masa amma kai da ni duka muna da rayuwa a yanzu zamu iya yi wa Allah ibada zamu iya yi wa manzon Allah salati duk kuma Allah zai karba Allah zai ba mu lada shi yasa Allah ta'ala yake faɗa ƙarshen suratul munafiqun wanda yake cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yu'akkira Allahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah ta'ala yake cewa ku ciyar da dukiyarku ku taimaki marayu ku taimaki miskinai ku taimaki gajiyayyu ku taimaki mata gwagware marasa miji ku taimaka musu da dukiyar da Allah ya baku sai Allah ta'ala yake ta min qabli an yati ahadakumul maut tun kafin mutuwa ta zakiwa ɗayanku mutuwan nan kuma bata da excuse bata da alert da zaka ce naga alat din mutuwa ta kafin nan da kaza zan shirya babu wannan annabawa ne kadai suke da wannan alfarmar annabi ne za a zo a ce to kwanan ka ya kare yaya zaka yadda a tafi ko za a kara ma su suke da wannan alfarmar amma in ba annabawa ba duka ka za mu kasance mutum ba mamaki yau ma zai mutu amma bai sani ba in an jima zai bar duniya amma bai sani ba yasa Allah ke cewa mi amfani da damar mu in ilimi gare ka yi amfani da shi wajen karantar da al'umma idan dukiya gare ka taimaki al'umma da ita ka gina addini idan mulki gare ka yi adalci taimaki al'umma to shine kai amfani da damar ka koda ka mutu ba za ka yi nadama ba. Qur'ani yana cewa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kai nema a gidan lahira da abin da Allah ya baka. Duk wata dama ya dan uwa, duk wata dama ya yar uwa da Allah ya baki, to Allah ta'ala iya so ka nemi lahira da ita ne. Allah ya baka lafiya dan ka nemi lahira. Allah ya baka ilimi dan ka nemi lahira. Allah ya baka kudi dan ka nemi lahira. Allah ya baka matsayi da mukami dan ka nemi lahira. Kai Allah ya raya ka musulmi ma dan ka nemi lahira ne. An fahimta? Saboda ka wajibi ne dukkan wata dama da alfarma da Allah ya mana kar mu yadda ta wuce mu zo muna da dama akan ta randa da dama ba za ta yi amfani ba. Qur'ani yana cewa ku ciyar da dukiyarku min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Kafin mutuwa ta zai kiwa ɗayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan adam yana cewa ya ubangiji ka jirkinta min mana dan wani lokaci kankani ya Allah. Kamar mai tambaya zai ce to in Allah ya jirkinta ma ya ƙara ma kwariki me zaka yi? Sai shi wanda ya mutu a irin wannan yanayin zai bude baki ya ce ya Allah idan ka ban damar ka jirkinta min ya Allah fa asaddaka. Allah zan yi sadaka. Rowan nan zan daina. Abinda na makale na kankame na kice bakon al'umma zan dauko wanda muke al'umma da shi. Wa akum min as-salihin. Allah kuma zan zama cikin mutanen ƙwarai, mutane masu albarka masu alkhairi. Ka karka yadda ka shigo wannan layi. Karka yadda ka mutu kana nadama, nadama ba za ta yi ma amfani ba. Shi yasa amfanin tunatarwa kenan, amfanin barin alqur'ani a cikin mu kenan, amfanin yadda manzon Allah ya bar hadisi a cikin mu kenan, mu dinga tunatar da juna kafin mutuwa ta zo. Fazakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ka tunatar domin tunatarwa tana amfanar masu ibani. Ya ƴan uwa a takaice wannan shine gaba na farko, mu yi kokarin tattalin waɗannan abubuwa. Kafin Ramadan ya zo a biya bashin azumi ga wanda ake bin su, sannan mu yafe wa juna, mu yi afuwa, mu yi yafiya. Kai an ce magabata ma ko da baka da matsala da wani fasinali kai da shi, to an ce dukkan wajen taron jama'a ko masallaci mutum zai tashi nemi izinin malam liman ya ce ya jama'a na tashi ina neman afuwar ku, Ramadan ya kusa. In har ma na yi wa wani ba daidai ba ban sani ba, ko da na saɓa wani cikin rashin sani ko saɓani, to ina buƙatar kowa ya yafi ni. An ce magabata suna irin wannan. Kowa ya nemi afuwar ɗan uwansa, ya nemi yafiyar ɗan uwansa. Kada mu yadda mu shiga Ramadan da gaba, wannan zai sa mu hasaran aiki. Musamman iyaye mata, za a samu wata mijinsu ɗaya su biyu ne ko uku, amma shi ɗan sai ya ratsa ya zamto ba sa magana da juna. Ko suna gaba dan suna karkashin miji daya, wannan ba karamar asara bace ba. Ubangijin da ya halicce ki ya raya ki musulma, ya kaddara miki aure da mijinki, to shi ya kaddara wa mijin naki ya karo wata, shi ya kaddara wa mijin naki ya karo wata, shi ya kara kaddara wa mijin naki ya karo ya karo har sai yayi guda hudu. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Sai yace masna, malamai sun ce duk duniya ba inda aka fara kirge da biyu sai akan aure, amma duk lissafin duniya da ɗaya ake farawa. Ya sa masu mata bibiyu kuna da daraja, Allah ya ƙara mana albarka. Domin Qur'ani ya fara ko? Ya ce masana, ba a ce a fara da ɗaya da biyu aka fara. Duk kirgin duniya da ɗaya ake farawa. Amma da Qur'ani ya zo magana aure, sai ce ku auri abin da ya muku daɗi daga mata, sai fara da guda biyu. Saboda Allah ku daure ku ƙara ku ji ku? Ina masu daidai? A daure a ƙara. Ta yi ce masana ku auri mata biyu biyu, wasu lasa ko uku uku, waru ba ko ku yi mata hurhuɗu, in ji Allah. Sai ce fa in kiftum Allah ta adilu, har in kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci tsakanin matayenku ba, to sai Allah ya ce fa wahida. Ɗayan sai ta zo daga ƙarshe kuma. Lissafi ɗaya daga ƙarshe ta zo a wannan lissafin. Sai ce ka tsaya da mace guda ɗaya, aw ma malakat aymanukum, ko abin da damar ku ta mallaka lokacin da ake mallakar bayi. Saboda ka ya ƴar uwa, sadaki da waliyai da shaidu da suka halatta miki zama, suka halatta miki zama da mijinki, to shi wannan tsarin dai ki ya halatta masa aurewata, ba wani bambanci. Ya neme ki a gidanku da yardar mahaifanki da sadaki da shaidu da amincewar kowa, to ita ma ƴar uwar taki da ta zo, ita ma wannan hanyar aka bi, ba abin da ya bambanta ku da ita. kuma ubangijin da yace ki zauna a gidan hi yace wace ta zo ta zaura da mata fiye da ɗaya ba adalci bane to da manzon Allah ba zai ƙara ba manzon Allah yafi kowa adalci amma ya zauna da mata guda 9 zuwa 11 a gidan Hizza domin shi haka Allah ta'ala ya tsara masa kuma Allah ta'ala ya halaltar masa haka din saboda ka kiyaye gaba da Allah kada aje mujin ku daya ba kwa ga miciji da juna kuna gaba ba kwa ga magana ba kwa fatan alkhairi wannan musifa ce wannan ba karamar tashi hankali bane shi mijin naku kansa ba za ku yi abin da zai sa muku albarka ba kuma dukkan matar da ta sake ta mutu mijinta baya fadar alkhairin ta ba za ta samu aljanna ba manzon Allah ya ce duk matar da ta mutu mijinta yake sanya mata albarka to babu shakka za ta samu aljanna duk matar da ta mutu mijin yake Allah wadai da halayyarta to babu shakka ba za ta samu rahmar Allah ba saboda ku dage ku yi wa mazajen ku abin da zan sanya muku albarka kafin Allah ta'ala ya samu bar wannan rayuwa abu na biyu a gurguje rayuwarka kafin ramadan rayuwarka cikin ramadan shi ramadan iya cikin arkanul islam al-khams iya cikin rukunan musulunci guda biyar bunyal islam ala khamsin shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah wa sawmi ramadan wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wannan sune five pillars of islam rukunan musulunci guda biyar na farko shahada allah kadai za a bautawa annabi muhammadu manzon sa ne sai da sallah ba da zakah sai azumin ramadan sannan kuma sai hajji ziyartar ɗakin Allah ga wanda Allah ya ba shi iko ko da yake yanzu ana cewa akwai amirul haji anan ko amirul haji ya kudin hajin bana iya ina ne to saboda haka wannan iya cikin rukunan musulunci guda biyar azumi kuma azumi umarnin Allah ne a Qur'ani Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sai yace ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun sai yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wa li'uminu bi la'allahum yarshidun qur'ani yana cewa shaharu idan an ce shaharu ya sha bamban da kamaru ya sha bamban da hilalu ya sha bamban da badaru duk sunayen wata ne a musulunci idan an ce shaharu to kwanakin daga daya zuwa karshen watan sune shaharu an fahimta daga daya ga wata har zuwa karshen sa shine shaharu to waɗannan kwanuka wanda suka kumtu suka yi wata to sai Allah ya ce su za ku azamta shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran shi wannan kwanuka da suka hadu suka dunkule suka yi watan ramadan to a shi wannan watan ramadan din Allah ya saukar da alqurani shi qurani iya da sauka wajen guda uku a takaice akwai saukar sa daga lauhil mahfuz zuwa sama'id duniya wannan shine wanda qur'ani yake cewa inna anzalallahu fi lailatul qadr an maganar anzalallahu akwai bambanci da anzala da nazzala anzalahu jumlatan wahida kenan kamar Allah ya saukar da shi lokaci ɗaya ne shi yasa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya lokaci ɗaya Allah ya saukar da alqur'ani amma daga saman duniya zuwa ga inda manzon Allah yake to sai yin magana nazzala tunda ba lokaci ɗaya bane tsawon shekara 23 ne Qur'ani yana cewa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ce nazzala alaikal kitab kaga ya ce mabban da anzala nazzala shine nazzalahu munajjaman an saukar da shi a yanke a yanke tunda an yi wahayi shekara 10 a Makka 13 sannan kuma an yi wahayi shekara 10 a Madina an fahimta to saukar alqur'ani jumlatan wahida da Allah yace anzalallahu ko qur'a shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to ana magana saukar sa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya to a wannan kwaluka na ramadan aka saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya kun ga wannan kadai ya isa ya samu girma wannan wata. Allah yana da watanni guda 12 a shekara, amma Allah sai ya zabi wannan watan ya saukar da alkurani a cikin sa, kuma shine shugaban watanni gaba daya tun daga al-Muharram Safar har zuwa Zulhijja watan 12 to watan Ramadan, shine shugaban su gaba daya. Ana fahimta? Shi yasa magabata daga sahabbai zuwa ƙasa an ce duk rayuwarsu ta shekara ma kamar Ramadan suke yi. Idan Ramadan ya rage wata 6 suna ta roƙon Allah, Allah ya kai rayuwarsu Ramadan. Allahu balligi da Ramadan, domin su san alkhairi da albarkar cikinsa. Haka nan idan aka kammala azumin Ramadan za su kai wata 6 suna roƙon Allah ya karɓi ibadarsu cikin Ramadan. Kun ga shekarar gaba ɗaya sun yi ta cikin bigin Ramadan. Saboda ka wannan shine ɗabi'un magabata. Ma albarkaci wannan lokaci ya ƴan uwa. Iya cikin rukunan musulunci guda 5 wanda mun haɗu da mu maza da mata cikin sa. Yanda za ka yi hajji haka mace in ta samu dama za ta yi, yanda za ka yi sallah haka mace za ta yi, yanda za ka bada zakka haka mace in tana da dukiya za ta yi, haka nan yanda za ka yi azumi haka mace za ta yi azumi. Mun yi musharaka a wannan gaba ɗaya da mu da su. An fahimta? Yasa Qur'ani yace shi watan Ramadan shi ake so mu azumta tun daga ɗaya ga shi har zuwa ran da aka ce an ga wata na Shawwal, sai mu ajiye kuma washe gari ayi Idi a ci abinci. Wannan haƙƙi ne akan kowa. Yasa Allah ta'ala yake cewa faman shahida minkum shahra falyasum, duk wanda rayuwarsa ta kai watan Ramadan ya azumce shi. An fahimta? In dai rayuwarka ta kai wannan kwanuka masu albarka, to Allah ya baka doka da gare ka azumce shi. Shi kuma azumi shine Larabawa suke cewa al-imsak anil akli washirbi waljima' wa kullama yata'allaq bima yabdulu siyam. Azumi shine kame baki daga ci da sha, kame mu'amala da ƴa mace a matsayinta ta matarka. An fahimta? Kame baki daga zage-zage, daga gulma, daga cin naman mutane. Kame kafa daga zuwa gun saban Allah. Kame hannu daga rubuta shari ko ɗaukan kayan wani ko jifan wani ko dukan wani. Yanda bakinka zai yi azumi, haka hannunka zai yi azumi, haka al'auranka za ta yi azumi, haka kafarka za ta yi azumi. Min ɗulu'il fajri ila ghurubi shams, tun daga hudowan alfijir har zuwa faduwar rana. Ku duba yanda Allah ya halatta mu'amala tsakanin mace da miji, amma sai ya ce wannan lokaci mai albarka mai alfarma haramun ne ka kwasace iyalinka, daga hutowan alfijir har zuwa faduwar rana. In kuma kai gangancin kusantar iyalinka a wannan awoyi, to sai kai azumi 61 bayan Ramadan. Kun ga ashe lalle Ramadan iya da alfarma kenan. Tunda akwai abu halal ne a gunka, amma ko musulunci ya sama wata doka domin ka gane alfarmar wannan watan. Ku duba yanda aikin hajji yake, akwai mahzuratul hajji ai. Akwai abin da halal ne a gunka, amma in ka je aikin hajji ba za ka yi ba. Tsawon ka sanya hirami har kammala aikin hajji, akwai abin da in kai sai kayan ka hadaya, ana bin ka bashi. Kuma kafin wannan lokacin halal ne. Yasa azumin Ramadan iya da alfarma ƴan uwa. Iya da alfarma, iya da daraja. Shi yasa nake cewa lokaci a Ramadan ya fi kowane lokaci albarka da daraja. Kuma ya ƴan uwa mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan yinin Ramadan tun daga ɗaya ga wata har zuwa ƙarshen wata, a kullum iya cikin gafartawa bayinsa. A kullum idan ya gafartawa mutane yau, to gobe adadin da zai gafarta gobe sun fi na yau. Adadin da zai gafarta wa jibi sun fi na yau. Allah iya gafara, iya jin kai, kullun ƙarawa yake yi har zuwa Ramadan ya wuce. Kuma idan Lailatul Qadr ta tsaya, wanda take faruwa ƙarshen Ramadan, a goman ƙarshe, an ce duk adadin da Allah ta'ala ya gafartawa a baya tun daga ɗaya ga watan Ramadan har zuwa ran da Ramadan zai ainihin Lailatul Qadr za ta tsaya, a wannan dare na Lailatul Qadri Allah ta'ala zai yanta mutane daga wuta, zai gafarta wa mutane adadin waɗannan mutane tun daga 1 ga Ramadan har zuwa ranar Lailatul Qadari. Saboda kai kokari, nayi kokari, ki kokari mu shiga cikin wanda Allah zai gafartawa. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana iya hawa minbari, minbarin sa mai albarka, sai sahabbai suka ji iya cewa amin, suka ji yana cewa amin, suka ji yana cewa amin, ana ganewa har sau uku iya amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana fahimta? Sai suka ji iya cewa amin, amin sau uku. Bayan ya sauko daga minbarinsa mai albarka, sai suke tambayarsa cewa ya Rasulullah, mun ji kana cewa amin, amin har sau uku, amma ba mu san abin da ya faru ba. Manzon Allah, muna so ka mana fassara. Sai manzon Allah yake cewa da sahabbai cewa yanzu nan mala'ika Jibril ya zo min, yanzu nan ya ce min duk mutumin da ya rayu da mahaifansa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu a lokacin da ya kai shekarun ƙarfinsa, amma bai yi wani aikin da mahaifansa za su sa masa albarka ba, idan ya shiga wuta ya Allah ya yi nisa da shi. In ji mala'ika Jibril, mala'ika ya ce amin, ya ce kuma kai ma manzon Allah ka ce amin. Wani shi ne fasara amin ta farko. Duk ɗa mai neman albarka to yayi abin da mahaifansa za su sa masa albarka, ka huce musu takaici, ka ɗauke musu damuwa, ka taimaka musu, ka zamto sanadiyar sa musu farin ciki, ko kai ɗa namiji ne ko ke ƴa mace ce, har in iyayenka suka sa ma albarka ka faranta musu rai, kai kam ka gama da wannan rayuwar duniyar, ba abin da zai zo zai ma matsala a cikinta. Amma duk mutumin da yayi sakaci, yayi ganganci, iyayensa suka rabu ba su sa masa albarka ba, suka rabu suna cikin damuwa da shi, wallahi tallahi ya gane ganin daidai a rayuwarsa, ba abin da zai ga yana alkhairi a rayuwarsa. Saboda ka sunrun rayuwa ya ƴan uwa, sunrun ci gaba a rayuwa shine kaiwa mahaifanka biyayya da da'a. Duk abin da ka sa a gaba in dai ka gama da su lafiya, wallahi sai ka kai gaci, kuma ba wanda ya isa gabanka a wannan rayuwar. Allah zai rufa ma asiri, Allah zai dafa ma. Saboda manzon Allah ya ce in har ka rayu da mahaifanka ba ka yi abin da za su sanya ma albarka ba, har suka mutu gaba ɗaya ba su buɗe baki sun faɗi alkhairinka ba, to mala'ika Jibril ya ce Allah, idan ka danna wannan mutum a wuta, Allah ka yi nisa da shi. Kun san addu'ar mala'ika da ta manzon Allah karɓa ƙuri yayi, ba shi amince tsakaninsu da Allah. Sannan mala'ika ya ce manzon Allah ka ce amin, na ce amin. Amin ta biyu ya ce duk mutumin da ya rayu a Ramadan, wannan watan da yake dab da zuwa, tun daga farkon Ramadan, tsakiyansa, ƙarshensa, Allah ya raya ka musulmi, ya baka lafiya, ya baka ƴanci, kana da iko kai ibada, kai walwala, ka je ko ina, har Ramadan ya zo, har aka yi goman farko, har aka yi goma ta biyu, har aka shiga goma ta uku, ba kai abin da Allah zai gani ya gafarta ma ba, ba ki abin da Allah zai gani ya gafarta miki ba. To manzon Allah ya ce, mala'ika Jibril ya ce, Allah, idan ka danna wannan mutum a wuta, Allah ka yi nisa da shi. Mala'ika ya ce amin, ya ce kai ma manzon Allah ka ce amin. Wannan shi ne fasar amin ta biyu. Ashe kun ga ko dan ka guje wannan addu'ar, to kai kokarin ka dage a Ramadan, kai kokarin hana idonka bacci, kai kokarin bawa lokaci mahimmanci wajen kulawa da sallar jam'i, kar ka yadda ai sallar jam'i ba kai, kai kokarin zuwa wajen karatu tafsirin alqur'ani wanda ake cikin watan Ramadan, dukkanin musulmai ana tafsirin alqur'ani a Ramadan, kai kokarin sanyawa kanka wannan lokaci, kai kokarin raya dare tun daga tarawihi da ake bayan sallar isha'i har zuwa cikin dare, har zuwa matsalail fajr, kai kokarin daukan abin da zaka iya karaya wannan dare. Idan ka dau wannan, kana yi da ikhlasi, kana tambayar abin da baka sani ba, to in kai dace kai sa, sai Allah ya gafarta maka. Amma sakaci da bacci da meke kafa da shantakewa da nuna ko in kula da azumi, to zai iya sa mutun ya rayu a Ramadan din har ƙarshe Allah bai gafarta masa ba. Saboda ya ƴan uwana masu albarka na wannan gari ko wannan ƙasa ko wannan area, mu dauki wannan nasiha, mu yi kokarin raya Ramadan idan Allah ya ta'ala ya kai mu, mu yi kokarin sanya niyya a zuciyarmu, mu yi kokarin ragewa kanmu dukkan wani abin da zai hana mu ibada da Ramadan. In dai abin bai zama dole ba, ka kiyaye hanyar neman abincinka, sannan ka bawa ibada lokaci. Dukkan abin da Allah ya kaddara shine hanyar neman abincinka da iyalinka, kiyaye ta. Kasuwa ce, gona ce, gun aiki ne da sauransu, amma dukkan doriyar lokaci ba wannan ba, ka bewa addini shi kawai. Ko a gun aiki kake, astaghfirullah astaghfirullah, ko a gona kake, subhanallah subhanallah, duk inda kake kar ka yadda bakinka ya dinga furta abu ba alkhairi bane ba. Ka kiyaye wannan, wannan riba ce kuma alkhairi ne a Ramadan. Amin ta uku, inji manzon Allah iya fassarawa sahabbai, sai ya ce kuma duk mutumin da aka ambace ni a gunsa, aka ambace manzon Allah, baka mai salati ba, baka ce sallallahu alaihi wasallama ba, a ambace manzon Allah kai shiru kaman an ambaci wani daga cikin mutane, to ma'aikin Allah ya ce, mala'ika Jibril ya ce, Allah wannan wanda yake kinyewa manzon Allah salati, Allah idan ka danna shi a wuta kai nisa da shi. Mala'ika ya ce amin, kuma ya ce kai ma ka ce amin ya Rasulullah. To wannan shine fasar amin guda uku da manzon Allah ya yi wa sahabbai. Akwai bin iyaye da kyautata musu, akwai dagewa da jajircewa a cikin Ramadan wajen aikin ibada, sannan kuma akwai yi wa manzon Allah salati. Shine zaka kubuta daga duk abin da mala'ika ya roƙa wa mutum shiga wuta a wannan abubuwa guda uku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama Ramadan imanan wa hatisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dukkan mutumin da ya azumci Ramadan, kai niyyar azumtar Ramadan da imani, imani ma'ana ka gaskata duk abin da Allah ya ce, ka gaskata duk abin da manzon Allah ya ce, sannan kuma wa hatisaban kana mai neman lada, kana yin azumi domin kwadayin neman lada a gun Allah, to sai manzon Allah ya ce, tuni Allah ya ce ya gafarta ma, gufira lahu ma taqaddama min zambi, tuni Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Yasa ma ake yake cewa sallallahu alaihi wasallama, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna, da Ramadan din bana kafin Ramadan na bade, to idan Ramadan na bade yazo ya goge duk kananan laifin da kai wa Allah tsakanin wannan shekara. Kaga yanzu mun yi Ramadan na bara, go ga Ramadan iya dabda zuwa in Allah ya kai mu. To idan har Ramadan ya zo wannan muka fara azumin, to duk abin da muka yi wa Allah laifi na kananan kusakurai daga Ramadan na bara zuwa wannan Ramadan wata goma sha biyu, Allah ya bi mana su. Kun ga wannan alfarma ce, wannan karamci ne daga Allah, tunda iya cewa rahmati wasi'at kulli shay, Allah iya san mu da aljanna, Allah baya san mu da azaba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah iya san ku da sauki, Allah baya nufin ku da tsanani. Mu sauƙaƙa wa juna, sai Allah ya sauƙaƙa mana. Mu yi ƙoƙarin raye wannan wata ya ƴan uwa da Ramadan. Ɓangare na biyu, abinda Allah ta'ala ya haramta mana, manzon Allah ya yi bayani, mu kiyaye shi domin mu tsira da aiki mu cikin Ramadan. Akwai abinda in ka yi, dukkan ibadar da ka yi a Ramadan Allah baya karɓa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man lam yada qawla zurin wal amalu bihi wal jahl falaysa lillahi lahu haja min an yada ta'amahu wa sharabahu. Ma'aiki yana cewa sallallahu alaihi wasallam, duk wanda bai kame bakinsa ba a Ramadan, iya gulma, iya zagi, iya ƙarya, iya munafinci, iya aibata wane, iya gulman wane, iya cinnaman wane, shine mallame da kaula zure. Baka bar ƙarya ba, baka bar aiki da ƙarya ba, baka bar wauta ba, zaka iya faɗar komai a gaban kowa, zaka iya buɗe baki ka faɗi duk abin da ga dama a gaban mutane. Manzon Allah ya ce, to irin waɗannan mutane manzon Allah ka faɗa musu, inji Allah, Allah ba shi da bukata dan sun bar abinci ko abin sha, Allah ba ruwansu da su. Kun ga ashe azumin su da suke kishiro banza suke yi. Baki wannan baki, idan bakinka bai azumi ba na zagi da cin mutunci da gulma, to kishirwarka da yawanka a banza ne Allah ba zai karba ba. Ana fahimta? Shi yasa yanda zaka kame daga cin abinci da sha, haka zaka kame harshenka daga zagin mutane. Haka zaka kame harshenka daga gulma. Yanzu wani iyanin a zaune, wani ya wuce, wani ya barawo ne. Wani ya wuce, wani mazinaci ne, ko wace mazinaci ya ce. Ko baka da tabbas me yasa ta? Baka da tabbas a ina yayi zina? Baka da tabbas shi shegen ina ne? Amma bakinka ya jawo ba. Wannan bakin ya yan uwa, wannan harshen. Wallahi ma'aikin Allah yake cewa iyakai mutane wuta da yawa. Wahale kubbun nas fi nari ala wujuhihim aw ala manakirihim illa hasa'id alsinatihim. Ma'aiki yake cewa ba abin da yake kifa mutane wuta, karan hancinsu ko fisakunsu a wuta, faci abin da har yanzu ya girba harshe. Ko ma'aikin Allah iya cewa kalma daya, kalma da zaka fito ka fada, in kai rashin dace ka fada cikin fishin Allah, yace jawa mutun shekara 70 a wutar jahannama. Kalma guda ɗaya kawai. Yasa ma'aikin Allah ya sa mana ka'ida, yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai yace falyaqul khairan aw liyasum. Wanda ya imani da Allah, ya imani da ranar alkiyama, to ya fada alkhairi ko ya shiru. Duk abin da zaka fada in dai ba alkhairi bane, kai shiru ya fi alkhairi. Ita magana duk abin da ka faɗa mala'ika fa iya recording, iya rubutawa. Daga ran da ka balaga, daga ran da kika balaga har ran da zaka koma ga Allah a bisne ka, to duk abin da ka faɗa na kalma iya nan a rubuce a gun mala'ika. Tunda Allah ta'ala yana cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Duk dan adam za a daura masa littafin aikinsa a wuyan da zai mutu. A bizne shi da shi. Idan ya tashi alkiyama, wannan shi zai zama abin karatu a gare shi, ya karanta. Yasa duk abin da ka faɗa, duk abin da na faɗa, daga ran balagar mu har ran da za mu mutu iyanan aka tabi a rubuce. Yasa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin. Kuna da marubuta masu karamci suna tare da ku, suna mala'iku. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dukkan lafazi da zai fito daga bakinka, to mala'ika iyanan ya sa abu rubutu ya rubuta shi. In ka zagi wani, in ka ci mutuncin wani, in ka yi gulmar wani, in ka yi wa wani kaza, in dai harshe ne ya fito ya faɗa, to mala'ika ya rubuta. Ana fahimtar wannan? Kuma irin waɗannan zunuban na cin mutuncin mutane da aibata su, su fa illar su istighfari ba sa yafe su. Wallahi ba ya yafe su. Abinda zai yafe su kawai sai dai imman da kaiwa ya yafe ma. Amma Allah bai yafe kaci mutuncin wani, Allah bai yafe wa. Domin haƙƙinsa ne ai. Haƙƙinsa ne. Kuma har in ka mutu da wannan haƙƙin, shi mai haƙƙin bai yafe ma ba. Idan aka je lahira, azumin da kai karɓaɓɓe, sallar da kai karɓaɓɓiya, sadakar da kai karɓaɓɓe, da su zo a biya ba shi. Manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam, shin kun san hasararre a wannan rayuwar? Atadaruna manil muflis min ibadi min ummati. Kun san taɓaɓɓe hasararre a cikin wannan al'umma? Sai manzon Allah ke ba wa sahabbai labari, man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Wanda ji kiyama gaban Allah ga azumi, ga sallah, ga zakka, ga ayyukan alkhairi, duk ya je da su lahira. Amma ta ɗaya gefen, faƙad shatama haza wa daraba haza wa qatala haza wa safaka dama haza wa akala mala haza. Sai dai ɓangare ɗaya ya zagiwa ne. An gane ko? Ya zub da jinin wancan, ya ci dukiyar wancan bai biya shi ba, ya aibantawa ne, ya bigiwa ne. An fahimta? To duk wanda ya zaga, ya biga, ya ci mutuncinsu, ba su yafe masa ba aka je lahira. To Allah zai hisabi. Kun san a lahira kuɗi baya aiki ko? Yawma la yanfa'u malun wala banun. A ranar lahira wannan nerar, wannan kuɗaɗen da suke zama bala'i yanzu, to a lahira ba sa aiki. Ba sa aiki a lahira. Ba sa yi. Bakin aikinsu a duniya kawai za su yi su gaba. Amma kada mutuwa kuɗi ba wani amfani da zai ma. Qur'ani ya ce ran kiyama da dukiya da aya ba su amfani. To ga masu biyan bashi, ga wanda ake bi bashi a gaban Allah. Kuma an ce kuɗi ba ya amfani, in ma ka je da kuɗin, in ma kana da kuɗin. to ya za biya wannan bashin sai manzon Allah ya ce ladanka za a dinga dauko ana biyan bashi da shi ladanka na azumi ku duba wahalar azumi bayan wa ka wuni ba ci ba sha ka je gona wani wani yayi saran ice wani yayi birkilanci da kishirwa da yinwa to wallahi in kana zagin wani da wannan ladan za a biya shi ka masa azumi a banza ku duba yanda ake wahala aikin haji ku duba yanda ake kashe dukiya aikin haji amma in ka zagi wani kace mutuncin sa kai gulman sa bai yafe ma ba da wannan ladan za a dauka a biya shi ku duba sallah yanda kake tasowa da asuba da bacci da komai kai sallah ka koma to idan ka zagi wani kace mutuncin sa bai yafe ma ba da wannan ladan za a biya shi manzon Allah ya ce duk haka za a biya bashin wanda ka zalunta a duniya ka ci mutuncin wani ka zagi wani ka ci bashin wani baka biya ba ka zubar jinin wani kai kaza da wani duk za da kowa aikin ka na alkhairi a biya shi bashi da shi idan aikin ka na lada ya kare wadanda ka zaga ka ci mutunci ba su kare ba sai ma aikin Allah ya ce kuma za ji dauko zurubun su ana jibga maku la haula wala quwata illa billah idan ladanka na biyan bashi ya kare wanda ka zaga ka ci mutunci ba su kare ba sai ma'aikace ci za a dinga dauko zunuban su kuma a daga nauyin zunubi daidai da zagi zagi goma kan masa sai a ebo zunubi daidai zagi goma sai a jibga ma ka ce mai barawo eh sai a dauko zunubi daidai da ka ce mai barawo sai a jibga ma ka ce mai mazinaci eh kin ce mata mazinaciya eh ba haka bane eh sai a dauko zunubi daidai da wannan kalmar sai a jibga ma mazala ce dukkan ladan sai kare kuma a jefa shi a wuta kaga azumin ka bai amfani ba sallar ka ba ta yi amfani ba zakar ka ba ta yi amfani ba me ya jawo mu harshe idan muna so mu tsira daga azumin mu ya kubuta mu kiyaye harshen mu ka shagaltu da ambaton Allah ka shagaltu da karatun alqur'ani duk abin da zaka faɗa ka tauna shi kafin ka faɗa shine amfanin hankali ai shine amfanin hankali me babbancin ka da dabba me babbancin ka da wanda ba shi da hankali tattauna kalma kafin ta fito kalman nan idan ta fito me tasirinta za ta amfanar da mutane ko za ta cutar da mutane dukkan hankalin da bai wannan to ba hankali bane dama babban aikin hankali shine tamizi bainar radi'i was sahih bainal haqqi wal ba'i hankali ya rarrabe ma ga me kyau ga mara kyau ga daidai ga rashin daidai wannan shine aikin hankali kawai yasa duk wanda yake kowa hankali a cikin mutane to wanda zai dinga kiyaye abin da zai jefa kansa matsala a lahira wanda zai shiru a cikawa na baka magana eh kwara karka yi magana wani shiru ji ko can ba za ka je ba wallahi ba zan je ba lahira nake tsoro wani kaza kaza wallahi ba da wani to wani hina cikar hankali yasa ma ake ke cewa alkayisu man dana nafsuhu wa amala bima ba'da al-maut mai hankali shine yake wa kansa hisabi sannan kuma iya aiki domin abin da zai faru bayan mutuwa kada mu bai duniya amana ya uwa duniya ba ta da amana ba irin dan adam din da duniya ba ta karshen sa ba karka sakankance karka meke kafa karka na cewa akwai lokaci akwai lokaci a damar da take gare ka kai aiki da ita kawai damar da kake da ita kai aiki da ita gobe Allah ne san abin da za a yi gobe in anjima Allah ne san wanda zai kai in anjima ba baka da wannan tabbas duk damar ka duk lokacin ka kai aiki da shi wannan shine shawara ta gare mu Ramadan mu kiyaye harshen mu mu yi amfani da damar mu an gare na gaba mu yi kokarin ci da yan uwa ku duba manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama man afqara sa'iman duk wanda ya baiwa mai azumi abin da zai bude baki da shi an gane ko to Allah ta'ala zai kirkiri ladan azumi ba naka ba ba kuma wanda ka ciyar ba ladan azumi su gutum Allah zai kirkira sai ya baka haka manzon Allah yace in dira Ramadan tayi magariba tayi ka dauko abin bude baki ka baiwa wane ka baiwa wane to duk wanda ka baiwa sai Allah ya kirkiri ladan azumi ya hada ma da naka idan biyu ka ciyar bayan azumin ka kana da ladan azumi guda biyu idan goma ka ciyar bayan azumin ka kana da ladan azumi guda goma kuma shi wanda ka ciyar ko ɗaya ko sisi ba za a dauka cikin ladansa ba
ba za a rage mai komai ba ne kaci da shi domin ita ni'imar agun Allah take ai ita ladan agun Allah take kuma ba ta karewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ibak mi kuma Allah yayi alƙawarin in dai ka taimaki wani Allah zai taimake ka ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurku in dai ka taimaki dan adam wallahi Allah ce zai taimake ka kuma zai taimake ka ta inda baka tsammani manzon Allah yana ba mu labari cewa wata mata karuwa ce daga cikin karuwan banu Isra'il tana tafiya sai ta ga wani kare ya kwanta iya neman ruwan da zai sha kishirwa ta kada shi ita ma kuma dama kishirwa take ji ta yi dibara ta sa gelanta da waye ta jawo ruwa ta sha tana dan barin gun sai ga kare ya fadi iya nema ya suma ta ce kaga wannan karen kishirwa ce ta dame shi sai ta je ta yi dibara ta ebo ruwa ta kawo wannan karen ya sha sai Allah yake biye sahabbai labari Allah ya gafarta mata duk fajircin ta na zina ta sha da kare ruwa Allah ya taimata gaba daya to ina kuma mutumin da yake karanta alqur'ani kaci da shi ina mutumin da yake cewa la ilaha illallah kaci da shi ina mutumin da yake wa manzon Allah salati kaci da shi an fahimta kare ta ba wa ruwa ya sha Allah ya ga ta taimaki halittarsa Allah ya yafe mata ni kokarin ci da marayu da miskinai da marasa karfi a wannan wata Allah ya alƙawarin linka ma kuma manzon Allah rantsuwa yayi yace ma naqasar sadaqatin min mal in dai dukiya ce za a dauko a ciyar dan Allah wallahi ba za ta ragu ba manzon Allah rantsuwa yayi kuma la yadiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha manzon Allah baya fadar magana sarrai duk mutumin da ya taimaki wani Allah zai taimake shi ka sanya a ranka na sanya a raina za mu taimaki al'umma da Ramadan duk abin da Allah ya baka kai manzon Allah ya ce ittaqin nar walau bi shiqqi tamra ko dibino ka samu ɗaya rabar shi biyu biya wani rabin dibino ko ledin fiya wata kake da biya wani shine daidai karfinka liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah me yawa ya ciyar da me yawa wanda Allah ya takaita ma samu ya ciyar gurgudan ikonsa haka Allah yake so mai dukiya da yawa a ciyar da al'umma da yawa kai da Allah bai baka dukiya da yawa ba kai ma kar a tafi a barka amfani da damarka ko rabin dibino ne Allah ya baka biya wani ko ledin fiya wata Allah ya baka biya wani haka Allah yake so mu rayu sai mu so juna sai mu samu albarkar juna da yawa daga cikin mu muna da ruwa ne ko muna tsoron talauci ko san maganin talauci na faɗa muku ba kwazo na san kuna tsoron talauci yanda wani yake tsoron talauci ko Allah ma baya tsoro haka wallahi mala yanda wani yake tsoron talauci ko Allah baya tsoro haka ko san maganin talauci kalfiyan a ba kwazo mun faɗa muku ne kuna so wallahi iya daga cikin maganin talauci shine sadaka ka dau dukiyarka ka ba wani wallahi maganin talauci ne in dai kai da kyakkyawan niyya Allah sai ya linka abin da ka bayar wannan ya faru bila adadi ba kirgi a wannan kai dai kai ikilasi kai dan Allah ka koye kar kai dan ganin mutane Allah da kai dan shi ya gani kuma ta inda zai kama tallafi da agaji wallahi baka sani ba saboda kuma sa wannan karamu ni kokarin sanya almajiri ɗaya biyu uku cikin kwanan abincin mu ko Allah bai ma dukiyarka ebo ka kawo masallaci ba a dan wanda Allah ya baka zaka ci ka dan ware na almajiri a ciki ka dan warewa wani maraya a ciki ka dan warewa ta gauruwar mace mara aure a ciki baka san irin albarka da Allah zai baka ba ya ƴan uwa daga kusan ƙarshe da me ya kamata mu fita daga Ramadan duk mun jiyan da azumi yake da kuma inda ake so mu kame bakonan mu daga ɓunmu gaba ɗaya sannan kuma abin da yake kare azumi na ji daga cikin abin da mai gabatarwa ya faɗa ci da sha iya kare azumi mu'amala da mace iya kare azumi wannan ƙanan azumi iya karewa abin da yake gurgunta azumi zagi yawan surutu gulma azumin bai kare ba amma yayi lahali azumi yayi lahali sosai da azumin da me shi bai kame bakin sa ba to azumin ya je amma iya da illa da yawa ni kokarin kai azumi mu lafiya an fahimta kuma duk wanda ya ci karo da jinya a ramadan to ya aje azumin sa haka qur'ani yace faman kana minkum maridan aw ala safarin ko zaka yi tafiya mai wahala tafiyan kafa ka ajiye azumi ba matsala bane sai ka kirga kwanukan da kai a rashin lafiya ko kwanukan da kai cikin tafiya bayan ramadan sai ka rama manzo Allah ke cewa ba daidai bane kai azumi ka wahalar da kanka wani sai ke tambaya mallam ina azumi ya halatta ƙara mu ruwa ba da lafiya to har inda jinya ta kai a ƙara mu ruwa ka ajiye azumi mana qur'ani ya ce ka ajiye azumi mana a mallam amman allura ya azumi nake ka ajiye azumin ka kawai ka ci abinci ka sha magani idan bayan sallah ka rama wani azumi musulunci addini sauki ne Allah bai nufin mu da wahala Allah bai nufin mu da wahala mata idan kuna cikin azumi jinin haida yazo azumi ya tsaya in dai jinin al'adar ku yazo azumi ya yanki zaki kirga kwanukan da kike na wannan jinin al'ada kwana uku ne hudu ne biyar ne bakwai ne duk yanda yake zuwa miki to ba sallah ba azumi a wannan yanayin zaki kame kanki amma domin tarbiyar musulunci idan kina da iyali kina da yaya to ba zaki zo gaban su kina cin abinci ba an gane da ke ko ku kula da wannan dan an ce karki azumi karki zo hayam hayam a gaban mutane kina cin abinci a addinin mu addinin mutunci ne addinin karamci ne karma danki ya gane baki azumi karma irki ta gane baki azumi in kina da bukatar shan ruwa ko cin abinci in musu dubara su wani gun yake dan koma gefe ki buwe ki dan jiki ki tashi wannan shine ladabi da tarbiya amma duk abin da kike lokacin al'adar jinin haira to sai ki rama wannan azumi kwanan da kike yi zaki kirga shi bayan ramadan ki rama amma sallah ba a rama sallah haka manzon Allah ya faɗa duk sallar da ta zo miki kina jinin al'ada ba zaki ba amma ba zaki rama ta ba haka nan duk wanda ta haihu in dai jinin haihuwan nan bai tsaya ba ita ba sai azumi ba amma a yau kika haihu kuma jinin haihuwan ki ya tsaya zaki yi azumin ki lafiyan ki kalau zaki yi ita haihuwa abin da ke hana azumi a ita idan jinin bai tsaya ba amma jinin haihuwa ya tsaya kina da lafiya zaki iya sha da jaririnki zaki iya azumin ki ba matsala to wannan shine abin da ya shafi mata a takaice a kiyaye mu'amala da maza ko ta taba hannu ko ta ganin kunshi ko ta taba kitso duk a kiyaye wannan duk abin da zai kawo azumi ya gurgunta kiyaye shi ake tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana an fahimta kuma ana so duk mutumin da ya fita daga ramadan rayuwar canja kun ga duk abin da ma karanta din nan in dai musun fantu da shi to idan ramadan ya wuce za mu canja kowa zai zama dan karamin sahabi haka kowa zai zama ustazu haka ba za a dinga samun yan chaburus a cikin mu in dai wannan mun kiyaye mun shiga ramadan mun fita haka kowa zai zama wali me walin ne ba ka dena saban Allah ba ka zama mutumin kirki shine wali taka ai to in dai mun kiyaye wannan kowa zai zama mutumin kirki yasa imam Sufyan as-Sauri yake cewa duk mutumin da iya zunubi kafin ramadan da ramadan yazo sai daina wannan laifin amma ana ramadan iya wuce sai ya koma gidan jiya to alama ce Allah bai karba zunubin sa ba wallahi haka imam Sufyan as-Sauri ya faɗa mu kiyaye in wani abu kake na shaye-shaye ko kaza-kaza duk da ka san laifin ka na sannawa idan alfarman ramadan ta sa muka tuba muka daina to idan ramadan ya wuce kar mu dawo baya wannan tuban mu dore da shi mu tafi kawai shikenan haka ake so kowa ya ji tsoron Allah ya kiyaye ya tabbatar da kan cewa ya shiga ramadan da kyakkyawan niyya yayi amfani da lokacinsa a cikin ramadan sannan kuma ya gina sabuwar rayuwa bayan ramadan ya gina sabuwar rayuwa duk abin da ya bari dan alfarman ramadan a baya to bai kamata ya koma ba ko bayan ramadan ya wuce ubangijin da ke cikin ramadan yake bayan ramadan Allah da ya ce mu yi azumin to bayan ramadan ma iyana idan ka mai da'a iyanan ya sani idan ka tsasabe shi iyanan ya sani kuma iya da wakilai akan ka mala'iku in ka koma gidan jiya sun sani za su rubuta wa Allah su faɗa masa idan ka ci gaba da tubanka da alkhairinka ya sani za a rubuta a kai masa report saboda kamar kiyaye ya'yan uwa mu ainihin sa tsoron Allah a cikin rayuwarmu ina ganin da yake program ɗin namu dama bai fawa ɗaya ba ina ganin za mu kokarin tsayawa kuma inda tambayoyi ɗaya biyu uku haka ina za mu yi tsambanye da wannan damar mu amsa su ɗan uwa ba dan mun gaji ba sai dan alamar ta lokaci da kuma iyaye mata da sauran kuma waɗanda za su koma garuruwansu dole za mu samu matsaya ne insha Allah ba dan wai mun gaji da karatun ba kuma wannan zuwa na farko ne kuma ba zai zama na ƙarshe ba insha Allah in Allah ya yarda wata rana zamu ƙara dawowa in an gayyato mu don mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai wannan dace ne daga Allah kuskure kuma in an ji dama mu dalibai ne yanzu mai gabatarwa yace dalibi ne ina karatu a jami'an Malaka jihar Gombe dalibi ne har yanzu ne dan je yanzu ma ina cikin aikin rubutun karatun mu na jami'a saboda ga dalibi ne an ji kuskure ba mamaki Allah ta'ala ya mana albarka abinda muka faɗa daidai Allah ya hada mu aladan kuskure Allah ya fi mana malaman wannan gari Allah ya musu albarka daliban wannan gari Allah ya ƙara musu hazaka ainihin shugabannin wannan gari Allah ya ƙara musu jagoranci Allah ya ƙara musu adalci masu dukiyar wannan gari Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu niyyar taimako daga cikin al'umma mata na wannan gari Allah ya ƙara musu albarka waɗanda suke da mazaje Allah ya zaunar da su lafiya waɗanda suke neman aure ƴan mata da zawarawa Allah ya ba su mazaje na gari Allah ta'ala ya taimaki kowa kan harkokinsa Allah ta'ala ya ƙara mana albarka a rayuwarmu wannan gari na su Allah ta'ala ya ƙara masa albarka Allah ya lullube shi da albarka Allah ya ƙara buɗe dukkan abin da zai fitina a wannan gari Allah ya kadar da shi gefe duk abin da zai mu alkhairi a wannan gari Allah ya kada mu da shi duka Allah ta'ala ya sanya mana albarka babu shakka da ni da ƴan tawagata duk mun zama ƴan wannan gari Allah ya yarda duk wanda ya gamba ya ga ƴan wannan gari duk wannan fuskoki mun ga juna mun saba da juna duk inda muka haɗu Allah da mun ga ƴan uwantaka Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka zamu tsaya nan insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh